الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجزاكي وانا يمتشي للا ربا يو بيو غوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد لليه دا أربعين دبيو وانا كوميك ريدي لشاة تقوس غوات شاة ليا ميلادية ta 2020 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala amin. Wannan shine majalisin mu na 158 a cikin wannan littafi. Kafin mu shiga akwai daura da aka taba sanarwa, daura ta hudu da aka sanar da za a gabatar na 60. Mun fara karatu a cikin sa satin da ya gabata, wanda yake magana akan abinda mutum zai fada lokacin shiga ban daki da lokacin kuma fitowa daga ban daki. Ibn al-Qayyim ya kawo mana hadisan da aka ruwaito a cikin wannan babi, wato hadisan da suka zo na annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan babi, da kuma bayanai akan ingancin waɗannan hadisai. Na farko ya kawo mana hadisin Anas ibn Malik wanda yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, wanda shine umda, wato shine mafi ingancin hadisi a cikin wannan babi na shiga ban daki, mafi ingancin abin da aka ruwaito ruwayar Anas ibn Malik da take cikin Sahih al-Bukhari. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا يشيغ بان داكي يكنشي يا الله إني أعوذ بك إنا نيمن سرنك من الخبث والخبائث دقى شيئانو مزنسو دما تنسو. وانا شيني ما في إنغان شن هديسي ديزو دنغانا دا أبين دا متنزي فالالوك شند دي شيغا بان داكي. Akwai ruwayar da ta zo a cikin sunan Sa'id ibn Mansur wadda ta zo da ƙarin bismillah a cikinta, ma'ana mutum ya ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Sai dai isnadin ta wannan ruwaya bai inganta ba kamar yadda muka yi bayani a wancan satin. An ruwaito ta hanyar Abi Ma'shar Sindi daga Abdullah ibn Abi Talha, shi kuma daga Anas. Wannan Abu Ma'shar Sindi malaman hadisi sun raunana shi, saka wannan ruwayar ko wannan karin na bismillah a wannan ruwayar shadh ne, shine malaman hadisi suke cewa shadh ko kuma munkar. Shin malamai sun abin sun raunana shi. Sheikh Nasiruddin Albani ya yi hukuncin shidud akan wannan ruwaya kamar yadda yake cikin littafin Tamamul Minna. Sannan ya kawo hadisin da Imam Muslim Imam Ahmad ya fitar a cikin Al-Musnad, hadisin Zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna hadhihi al-hushusha muhtadara fa idha ahad ata ahadukum al-khala'a falyaqul a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa waɗannan ban ɗakuna naku wuraren halartar shaidanu ne, wurare ne na halartar shaidanu. Fa idza ata ahadukum al-khala, idan ɗayan ku yazo ban daki, wanda yazo shiga ban daki, falyaqul, to yace a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith, ina neman tsarin Allah daga shaidanu mazansu da matansu. Wannan hadisi kamar yadda yace yana cikin Musnad na Imam Ahmad, haka ne yana cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Ibn Majah da Sahih Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban da sauransu. Hadisi ne wanda akwai sabani a cikin isnadin sa, amma dai a ƙarshe dai malamai sun tabbatar da hadisin cikin wanda suka inganta shi akwai Ibn Khuzaimah da almajirin sa Ibn Hibban da al-Hakim a cikin al-Mustadrak, kuma Zahabi bai ja masa layi akan inganta hadisin ba, saka hadisi ne wanda yake ya inganta. Sannan sai ka hadisi na Sunan Ibn Majah hadisin Abu Umamah al-Bahili, yake cewa fi Sunan Ibn Majah an Abi Umamah al-Bahili anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'jazu ahadukum idha dakhala mirfaqahu an yaqula allahumma inni a'udhu bika min ar-rijsi an-najis al-khabith al-mukhbith ash-shaytan ar-rajim. Abu Umamah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ya gagari ɗayanku yayin da ya shiga banɗakin sa, yayin da zai shiga banɗakin sa yace ya Allah ina neman tsarinka daga kazanta, daga mai wato daga kazanta ko kuma mai kazanta mai najasa, shine shaydan al-khabithul mukhbith, mummuna kuma mai haifar da muni ash-shaytanir rajim, wanda shine shaydan abin la'anta. To wannan kamar yadda yace Ibn Majah ya fitar da shi a cikin littafin As-Sunan, haka nan Ibn Adi a cikin littafin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, haka nan At-Tabarani a cikin Kitabud Du'a da kuma a cikin Al-Mu'jabul Kabir. Sai dai salsalar sa tana da rauni, salsalar wannan hadisi salsala ce mai rauni, domin an samu hadisin ta hanyar wani da ake ce masa Ubaydullah ibn Zahr, daga shi kuma daga Ali ibn Zaid, shi kuma daga Al-Qasim, shi kuma daga Abi Umama Al-Bahili. Wannan isnadi ne mai rauni, shi yasa Ibn Ma'in yake cewa duk inda kaji isnadi da ya hada waɗannan mutane Ali ibn Yazid an al-Qasim an Abi Umama fa'alam annaha kulluha dha'if, sai cewa dukkanin su masu rauni ne. Ibn Hibban a cikin Kitabul Majruhin yana cewa idza ijtama'a fi isnad khabar Ubaydullah ibn Zahr wa Ali ibn Zaid wa Ali ibn Yazid wal Qasim ce fa'alam ko fa zalika mimma amilat aydihim, fadhalika mimma amilat aydihi, in kaga wannan sun haɗu a isnadi to wannan abin ne da su suka kirkire shi. To hadisi ne dai wanda yake dha'ifi, malamai sun raunana shi, daga ciki akwai Imam al-Busiri a cikin Misbahu az-Zujaja ya raunana hadisin, Tirmizi bai fitar da shi ba, al-Busiri a cikin Misbahu az-Zujaja fi zawaidi sunan Ibn Majah yake yana daga cikin wanda hadisin da Ibn Majah ya kaita da shi cikin sauran ma'abota da tafai shida, ya rauna na hadisin. Hadisi na gaba, shi wannan hadisin akwai yana da wani isnadin, shi wannan hadisin na Ibn Majah hadisin Abu Umama yana da wani isnadin kamar yadda yake cikin At-Tabarani fi Kitab al-Awsat al-Mu'jam al-Awsat da kuma Ibn Sunni a cikin littafin Amalul Yawm wal Layla, sun ruwaito wannan hadisi ta hanyar Abdurrahim ibn Sulaiman daga Isma'il ibn Muslim daga Al-Hasan wa Qatada an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-gha'ita qala bismillah allahumma inni a'udhu bika min ar-rijsi an-najsi al-khabith al-mukhbith ash-shaytan ar-rajim. Shi ma wannan isnadin yana da rauni, Isma'il ibn Muslim mai rauni ne, amma duk da haka kamar yadda yake cikin littafin Ibn Abi Hatim al-Ilal na Ibn Abi Hatim ya tambayi malaminsa Abu Zur'atu Razi game da wannan hadisin, sai Abu Zur'atu Razi sai ya ce da shi Isma'il da'if, wato wanda ya ruwaito hadisin wannan salsalar mai rauni ne, amma ina ga fa'ara an yuqal ar-rijsi an-najsi al-khabith al-mukhbith ash-shaytan ar-rajim fa inna hadha du'a, yana ganin ce amma ina ganin za a iya ƙara wannan a matsayin addu'a, to ina a matsayin addu'a za a iya ƙarawa, amma a matsayin ruwaya hadisi ne mai rauni. Wannan shine ita ce maganar da Abu Zur'atu Razi yake gaya wa almajirinsa. Ba wadda'un bane, wannan tsauran magana ce, amma dai masu rauni ne, isnadin su dha'if ne, ba makareta bane. sannan sai ka hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin Jami'ut Tirmidhi da yake cewa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma baina al-jinn wa awrat bani Adam ko kace satru dudde ne ma baina al-jinn wa awrat bani Adam idha dakhala al-kanifa an yaqula bismillah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sitirar da ke tsakanin al'aurar yan adam da kuma aljanu ko tsakanin aljanu da al'aurar yan adam shine idan mutun ya shiga ban daki ya ce bismillah wannan ita ce sitira wato shamaki tsakanin shaydanu ko aljanu da ganin al'aura ta yan adam wannan hadisi kamar yadda ya faɗa Tirmidhi ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi ya rauna isnadin sa yace hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwajh wa isnaduhu laysa bidhak hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwajh wa isnaduhu laysa bidhak ce wannan hadisi ne gharibi bai mu san shi ce ta wannan hanyar kuma isnadin sa ba haka yake ba al-Imam al-Baihaqi shi ma da ya kawo shi cikin Sunan al-Kubra fina Sunan al-Kabir shi ma ya fadi magana da take nuna yaro na isnadin sai ce haza isnadu fihi nazar a cikin isnadin sa akwai Muhammad ibn Humayt ar-Razi Muhammad ibn Humayt ar-Razi wanda malaman garin su Rai sun raunana shi wasu ma sun tuhume shi da cewa yana ƙarya to amma ba shi kadai ya rawaita hadisin ba akwai mutaba'a da aka yi masa a cikin Musnad al-Bazzar cikin Musnad al-Bazzar sannan yana da shawahid yana da shawahid a hadisin Anas da hadisin Abu Sa'id da Ibn Umar da Ibn Mas'ud da Muawiyah ibn Haida akwai riwayoyi da suka zo da suke karfafar sa shi yasa Ibn Hajar yake cewa a wannan babin babu wani hadisi wanda sanadin sa yake tsaye da kafafuwansa Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana wannan hadisi shi wannan hadisi za mu ga idan mun karbi isnadin sa haka to za mu ga ya kunshi bismillah za mu ga ya kunshi bismillah wanda bata inganta ba a hadisin Anas farko a hadisin Anas mun ce hadi lafazin bismillah bai tabbata ba abinda ya tabbata shine Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith to idan wannan ya inganta idan wannan hadisin na Ali kamar yadda wasu malamai suka tabbatar da shi to kaga ya zo da bismillah shine an ya kula bismillah to kira mutun zai iya fadar bismillah sannan ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan hadisi kamar yadda muka yi fara bayanin su a wancan satin dukan su suna nuna yayin da mutun yazo shiga ban daki ake so ya fadi wannan ya fadi wannan ban daki iri biyu ne akwai ban dakin da gurin da aka tanada musamman saboda biyan bukata akwai kuma wanda suke fita bayan gari kamar yadda yake a cikin kauyuka ko kuma a yadda al'amarin yake kafin musulmi su fara yin ban dakuna Larabawa su fara yin ban dakuna kamar yadda muka yi bayani a baya cewa da can Larabawa ba sa yin ban daki a gidajensu sai dai su fita bayan gari to kaga in aka ce al-khala ko dai ana nufin gurin da aka tanada saboda wannan ko kuma ana nufin bayan gari saboda haka a ko ina ne in ban daki ne zai shiga ya fada in bayan gari ne in ban daki zai shiga to kaga wajen fada din abu ne zahiri zai fade shi kafin ya shiga ga waɗanda suke ganin ba kyau ambaton sunan Allah a cikin ban daki domin yi maganar mazhabobin malamai akan wannan haka in waɗanda suke ganin baya dacewa da ambaton sunan Allah a ciki kaga za su ce zai fade shi kafin ya shiga amma ga waɗanda suke ganin zai iya fada ko da ma ya bayan ya sa kafarsa ciki to kaga wannan ba su da matsala ko ya fada kafin ya shiga ko ya fada bayan ma ya shiga kamar wannan shine ra'ayin Imam Malik kamar yadda muka gabatar a baya shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai da yake cewa ai sunan Allah sama yake yi ba kasa ba idan kuma gurin da yake budadde ne kamar bayan gari to kaga lokacin da ya fara shirin ya tsuguna a lokacin ne zai fada tunda shi ba wani guri bane za ka iya tantance iyanan ne ban dakin iyanan babban dakin bane tana yiwa ka wuto ma ba hayar wani can bayan ka kafin ka ƙara so inda zaka tsuguna saboda ka shi lokacin da mutun yake shirin tsugunawar a lokacin ne malami suka ce zai fada idan mutun ya riga ya shiga bai fada ba ya manta ko har ya fara tsugunu bai fada ba to wasu daga cikin malamai suke cewa kamar magana ce ta jumhurin malamai mafi yawancin su suna cewa ga wanda ya manta sai a zuciyarsa ai zakara bi qalbihi la bi lisani la bi lisani sai fada a zuciyarsa lokacin da ya manta zahirin wannan hadisi sauran hadisan da muka ji abin nan kamar hadisin cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana wannan ne a fili wato yana furta wannan a bayyane ba a asirce ba domin da asirce yake yi to da ba a ji ba ballanta na arwaito kuma ba labari ya bayar yace in zan shiga ka abinda nake cewa ba a cewa akai yana kaza to wannan ya nuna cewa ana jin sa san da yake fada wato yana bayyana wannan to zamu ga kamar hadisan suna nuna cewa wannan ban daki wurare ne da shaidanu suke halarta kamar yadda yazo cikin hadisin Zaid ibn Arqam inna hadhihi al-hushush muhtadara wadannan ban dakunan wurare ne wuraren halartar shaidanu ne shi yasa ake neman tsari daga shaidanu mazan su da matan su wato yana daga cikin wuraren haduwar shaidanu shaidanu sukan suna sha'awar dukkan wani abu na kazanta duk wani abun kazanta to shaidanu nan suke daddabdala saboda haka da irin cikin bandakuna da irin cikin bola duk wurare ne na zaman shaidanu to saboda haka ake so idan zaka shiga ka nemi tsarin Allah daga waɗannan shaidanu kana cutar da kai tunda su suna ganin ka ta inda baka ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yana ganin ku shi da jama'ar sa ta inda baka ganin su tunda baka ganin su kuna buƙatar ku nemi kariya da tsari daga Allah subhanahu wata'ala daga sharrin masu sharri daga cikin su mazan su da matan su to sai ku faɗi wannan to idan muka tuna shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu kariya daga shaidanu shaidanu ba su da iko a kansa to amma kuma gashi yana fada me yasa yake fada sai yana fada ne ta'liman li ummati da ya koyar da al'ummarsa daga wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ba dan bukatar sa kadai ba a zai yi saboda al'ummarsa su gani su yi koyi ko su ji su isar ga waɗanda yan baya su ji su yi koyi saboda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kan yi wani abu ne bayanin jawaz dan yayi bayanin cewa yin haka halal ne shakhsiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shakhsiya ce da gaba ɗayanta musulmi suna da wato bukata da kowane motsi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda shine wanda Allah subhanahu wataala ya dora wa alhakin yayi wa mutane bayanin shari'a yayi mutane bayanin alqur'ani to bayyana lin nasi ma nuzila ilayhi dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar maka bayanin nan zai yi shi da baka zai yi shi kuma a aikace zai yi shi da maganganun sa zai yi shi kuma da aikin sa shi yasa lokacin da aka tambaye na Aisha radiyallahu ta'ala anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam menene halaye kyawawan dabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kana khuluquhu alquran alqurani sune dabi'unsa ma'ana ayyukan sa da yake yi su suke fassara alqurani ko yana fassara alqurani a aikace to shi yasa komai nashi ya zama abin ruwaya ga wanda yake mahaukaci zai ce me yasa sahabbai za su ce annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda komai nashi mahalli ne na a karanci wani hukunci daga Allah subhanahu wataala yana daga cikin hikimar da malamai suke fada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haranta masa auren mata fiye da hudu saboda nakalto mana abin da yake wakana a cikin gidansa so zamu malamai na al'umma da za su fito da abubuwan da suke faruwa a gidan Ma'iki sallallahu alaihi wasallama dan kowane gida na musulmi su samu abin koyi a samu abin da za ka dabbaka da kai da matarka kai da ƴaƴanka da kai da waɗanda kake tare da su shi yasa saboda haka shi komai nashi abin la'akari ne abin kula ne shi yasa zaka ga mata idan wani abu ya faru sai su zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar matansa su kuma za su ba su ansa tare da hujjar ansa su hujjar ansa su shine su ce manzo Allah yayi ko in yi tare da manzo Allah saboda me saboda su samu nutsuwa cewa wannan abin halal ne a shari'ance to wani ma hukaci sai ce ana tona asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi nashi ba zai zama hujja ba haka wannan shi yasa malamai waɗanda suke bincike akan azamatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam girman sha'anin sa suke cewa babu wani dan adam da za a yi masa wannan bin diddigin bin kokkofin ba tare da an ga aibinsa ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam komai nashi an sa ido amma har akai aka gama babu wanda zai ce ya turo wani abu na aibinsa saboda haka wannan azama ce ta Ma'iki sallallahu alaihi wasallam abinda za a jinjina masa ne amma da yawa daga cikin mu zahiri aka sani ba san badin ba in aka ce kowa za a tona badin ba zai tuba ba doyi za a ji to wani yana tunanin yadda yake sai ga cewa shi fa a boye abin ba kyau to sai ga cewa to dan me za a sawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ido ana cewa ya yi kaza da matarsa to wannan azama ce shi wanda suke bayanin azamatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sheikh Sulaiman Nadawi Sheikh Sulaiman Nadawi rahimahullahu ta'ala yana da littafi akan sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tattara maganganu irin waɗannan wanda suke nuna girman Ma'iki sallallahu alaihi wasallam girman shakhsiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihin dan adam babu wanda aka bi diddigin rayuwarsa kamar yadda aka bi diddigin rayuwar Ma'iki sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa yanzu babu abin da za a ce gashi na ashani ko na abin na a cikin rayuwarsa wannan zai ƙara fito maka da cewa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata halitta ce ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala yi saboda abun mu yi alfahari ne mu musulmi ba abun kushe bane so saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar wannan ba wai dan cewa shedanin su za su cutar da shi ba sai dan ya koyar da al'ummarsa wasu daga cikin malamai suka ce dan ya nuna ubudiyyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna shi bawan Allah ne a cikin kowane yanayi yana buƙatar taimakon Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya taimaka masa ya tsare shi ya fitar da rabon shedan daga jikinsa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ɗaya daga cikin ku face akwai shedan wanda yake manne da shi duk inda ya shiga tare da shi kace hatta anta ya rasulullah yace wala ana illa anna allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair har ni amma ni Allah ya taimake ni akan sa baya iya umartata da wani abun ba alkhairi ba ko fa aslamu na kubuta daga hannunsa ba zai iya komai da ni mun sani duk da wannan kariya da Allah ya masa shaydanin ai suna ka masa farmaki mun karanta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah aka ga ya kai shaka ya damki hannunsa aka ga ya saki sahabbai ba san me yake faruwa ba sai bayan an gama sallama suke an yi sallama suke tambaye sa mun ga kai gaba ka shake wani abu ka saki me ya faru ce shedan ne ya kawo mun sura yana so ya lalata mun sallata na shaƙe shi har sai da na ji danshin harshensa akan yatsana ce ba dan addu'ar Sulaiman ba addu'ar Annabi Sulaiman laula da'awatu akhi Sulaiman ce da na daure shi a jikin dirkan masallaci kowa ya gan shi ce sai na tuno addu'ar dan uwana Sulaiman rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka gafarta mun kuma ka bani mulkin da ba dace da wani ba bayana innaka antal wahhab saboda haka sai na sake shi to kaga wannan ya nuna cewa duk da Allah subhanahu wataala ya sanya shamaki tsakanin shi da su sukan yi kokari sukan kokarta su ga ko za su ci nasara saboda haka kaga a shar'anta masa shi ma ya ambaci Allah subhanahu wataala ya nemi tsarin Allah daga sharrinsu saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan addu'a ko dai ka faɗi abubuwan duka biyu ko ka faɗi daga ciki ko ka ce li ta'limi ummatihi dan ya karantar da al'ummarsa kuma gashi ya karantar da mu mu ma yanzu gashi muna karanta cewa haka ya kamata a yi ko kuma li izharul ubudiyya dan ya nuna shi bawan Allah ne har kullun ba zai gushe ba yana neman taimakon Allah subhanahu wataala yana kuma neman mafaka a wajensa ko kuma duka dan waɗannan abubuwa guda biyu Nabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin wannan ibn battal alaihi rahmatullah a cikin sharh shaykh bukhari ya kawo ruwaya daga ibn wahab shi kuma daga haywa ibn shuraih daga abi aqil shine ma'bad ibn zuhra zuhra ibn ma'bad yake cewa ya ji sa'id abu sa'id al-maqburi yana cewa abu sa'id al-maqburi tabi'i ne yana cewa idza dakhala ar-rajul al-kalif li hajatihi idan mutun ya shiga ban daki domin biyan bukatar sa summa dhakara isma Allah sannan ya ambaci sunan Allah kana sitran bainahu wa bainal jin wannan ambatan Allah da zai zama sutura tsakanin sa da aljanu fa idza lam yadhkurillah idan bai ambaci Allah ba nazara ilayhi jinnu yaskharuna wa yastahzi'una bih to aljanu za su kafa masa ido su rika kallon sa suna masa izgili amma shi ba ganin su yake ba ba jin su yake ba to idan sare ya ambaci sunan Allah Allah subhanahu wataala da ikon sa da kudurar sa sai ya hana su ganin shi sai ya rufe musu ido saboda haka ba za su iya ganin sa ba har ya gama abin da yake ya fito to kaga wannan ya nuna hatta sutura in ka so sawa yana da kyau ka ambaci sunan Allah domin ya kare ka daga ganin shaydanu in ka ambaci sunan Allah sutura ce garkuwa ce tsakanin mutum da kuma waɗannan mutanen boyen fadar wannan duk da ya zo a cikin ruwayar Zaid ibn Arqam falyaqul amma malamai ba su ambaci wajabci ba to ba su ce wajibi ba ne idan mutum bai fada ba ya yi zunubi idan baka ce abu wajibi ne ma'ana in baka yi ba to za a rubuta maka zunubi in ka yi ka kubuta to malamai ba su ambaci cewa wajibi ba ne fadar haka abinda suke cewa mustahabbi ne abinda suke cewa mustahabbi ne ko mustahabbi ne suka ce mustahabbi ne mutum ya gabatar da bismillah ya ce ya fara cewa bismillah sannan kuma ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith ce bismillah sannan ya faɗi ita wannan addu'ar sun bambanci tsakanin wannan da ta'awuz da mutum zai ke a cikin sallah ce abinnan karatun Qur'ani zai gabatar da bismillah shi ma sannan a'udhu billahi faqad afwan zai gabatar da a'udhu billahi sannan bismillah zai fara da isti'aza sannan kuma yayi bismillah haka nan karatun sallah dai karatun Qur'ani ne anan shi zai gabatar da at-ta'awudh sannan kuma bismillah ta zo amma anan zai gabatar da bismillah sannan kuma al-isti'aza ta zo wannan hadisi da kuma hadisan da suka zo a cikin wannan babi duk suna nuna Nabi sallallahu alaihi wasallama yana muraqabar ubangijinsa a kowane lokaci baya barin wani lokaci ba tare da ambaton Allah subhanahu wataala ba shi yasa zamu ga a hadisin gaba wanda shine hadisi mafi inganci da aka ruwaito a cikin babin wannan cewa idan yazo fitowa Aisha take cewa kana rasulullah idza kharaja min al-gha'it qala ghufranaka rawahu al-imam ahmad wa ahli sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yazo fitowa sai ce ghufranaka ina roƙon gafararka Allah ghufranaka ay as'alu ghufranaka ko atlubu ghufranaka ghufranaka din nan mansubun ne bil maf'uliyah maf'ulun bihi ne ghufranaka ina neman gafararka ya Allah sai ya nemi gafarar Allah lokacin da sai shigowa wannan hadisi ne tabbatacce Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Al-Musnad Abu Dawud a cikin As-Sunan haka nan At-Tirmidhi a cikin Al-Jami' haka nan An-Nasa'i a cikin Al-Kubra ko kuma Amal al-Yawm wa al-Layla Ibn Majah a cikin As-Sunan Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban da Al-Hakim da su inganta wannan hadisi haka na Ibn al-Jarud ya fitar da shi a littafin sa wanda littafin Ibn al-Jarud al-Muntaqa hadisan sa ba sa sauka daga martabar Hasan Abu Hatim al-Razi kamar yadda yake cikin littafin dan sa al-Ilal yana cewa innahu asahhu hadithin fi hadha al-bab babin abinda mutum zai fada yayin da yazo fita daga ban daki wannan shine mafi inganci shine mafi ingancin abinda aka rawaito yayin da mutum yazo fitowa yace gufranak gufranaka ina roƙon gafararka to wannan hadisi Imam an-Nawawi Ibn Hajar sun inganta shi Nawawi ya inganta shi a cikin al-Azkar Ibn Hajar a cikin Nataijul Afkar wannan hadisi shi yake ƙara tabbatar mana da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a duk halayensa a cikin dukkan yanayin da yake ciki baya rabuwa da ambaton Allah subhanahu wataala saboda hatta lokacin shigar sa ban daki da lokacin fitar sa akwai ambaton Allah yana gudana akan harshen sa wannan shine yake gaskata maganar Aisha kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi yana ambaton Allah a kowane lokacin sa malamai suka ce to menene hikimar neman gafara me ya faru harake neman gafara suka ce neman gafara anan watakila ya nemi gafara domin yana ganin a daidai lokacin da yake tsuguno kamar akwai taksiri kamar an samu wani dan lokacin da bai ambaci Allah ba tunda a lokacin to wannan dan lokacin da ba ambaci Allah ba bari ya nemi gafara a kansa ko kuma ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi wa dan adam yayin da zai shiga ban daki ya fito to wani abu ne ya fitar daga jikinsa wanda barin sa a cikin jikinsa zai cutar da shi saboda haka ni'ima ce ubangiji subhanahu wataala yayi wa dan adam ne bashi abin da zai ci kuma ya fitar mutum ba zai san girman wannan ni'ima ba sai idan an jarrabe shi da kasa fitar da abin da ya ci ko ya sha nan zai san bala'in da zai shiga ciki amma a cikin wannan abu mai sauki ganin ni'ima ce wacce ba ni'ima ce da ba wani farashi da zaka iya sayen ta da shi in mutum da za a rike masa bawalinsa na sati ɗaya duk abin da yake da shi a duniya zai iya cewa a ɗauka a sakan masa mara sai ga tsari a dakkan ce kwana ɗaya wani ya ce zai iya ai bala'i ne to sauraka ni'ima ce wacce ke ba ƙarami ba ni'ima ce wacce ba ƙarama ba to saboda haka yayin da mutum ya shiga ban daki ya fito sai zuciyarsa ta gaya masa cewa shi din nan mai kasawa ne wajen gode wa ni'imar Allah saboda haka lokacin zai tuno kasawarsa lalle ni'imomin da suke bebe da shi da yawa abinda yake yi na godiyar Allah subhanahu wataala yayi kadan don haka yana neman gafarar Allah akan wannan saboda haka zai ce gufrana ya Allah ka gafarta mu wannan duk yana shiga babin godiya akan ni'imar Allah subhanahu wataala kuma ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba da bashi kariya ya kadawwaman masa da wannan ni'ima la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid saboda haka zamu ga rayuwar mutum dan musulmi rayuwa ce wacce ba ta rabuwa da wato ba inda zai rabu da ubangijinsa ba wani lokaci da zai ce yanzu shi kadai ke rayuwa babu ruwan Allah da shi ce ga wani harkarsa babu ruwan idan har musulunci zai bi shi har lokacin da zai shiga ban daki har lokacin da zai fita a ce amma ba zai bi shi shagon kasuwancinsa ba zai bi shi office ɗinsa ba yana harkar abin nan ba zai bi shi majalisa ba ce waɗannan gingima-gingiman abubuwa da suka shafi al'umma ba shi kadai ba a ce musulunci ba ruwansa a nan amma kuma ya yarda cewa hatta ban ɗakin da zai shiga musulunci ya sa masa wasu dokoki ya ce ga yadda za ka yi saka wannan shi yake nuna cewa babu wani abu wanda yake a rayuwar ɗan adam da musulunci ba shi sai dai kawai ɗan adam ya yi buris ya ji ya nuna bai ji ba ya gani ya nuna bai gani bai sani ya nuna bai sani ba amma ba dan babu ba akwai shi kusa babu abin da za ka nema ka sani dangane da sha'anin rayuwa ba face akwai ansa shi a cikin addinin musulunci alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu sannan sai ka mana hadisin ibnu majah shi cewa an anas qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha kharaja min al-khala قال الحمد لله الذي اذهب عني العذى وعافاني yace annabi ya kasance idan ya fito daga ban daki yakan ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar min da kazanta wa afani ya kuma bani lafiya wannan hadisi mai rauni ne ibnu majah ya fitar da shi a sanadin sa akwai isma'il ibn muslim al-makki wanda malaman hadisi kakab sun ittifaki akan raunin sa tafaqu ala tad'ifihi shi yasa imam an-nawawi a cikin al-majmu ya raunana wannan hadisi da'afahu al-imam an-nawawi fil majmu hakanan mughlatai a cikin littafin sa al-ilam bi sunnatihi alayhi salam wa sharhi ne na littafin ibn majah shi ma ya raunana hadisin hakanan al-busiri a cikin littafin sa misbah az-zujaja ya raunana hadisin yana da shahid a hadisin abu zar al-ghifari wanda yana cikin musannaf na ibnu abi shayba da kuma at-tabarani kitab ad-du'a da ibnu sunni amal al-yawm wal layla sai dai ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi an yi sabani shin maganar annabi ce ko maganar wani annabi ce sallallahu alaihi wasallam malamai da dama manya na hadisi sun tafi akan cewa ba magana ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin su akwai abu zur'a akwai abu hatim akwai ad-darqutni sauraka asahhu shay'in fil bab shine hadithu aisha shine mafi inganci abinda aka ruwaito na abinda mutun zai fada lokacin da yazo fitowa daga bandaki gufranaka abinda zai fada kenan malamai suna cewa yana daga cikin ladubba ya gabatar da kafar dama ya gabatar da kafar dama sannan ta hagu gaba da zai shiga masallaci ya gabatar da kafar dama lokacin fita ya gabatar da kafar hagu wannan babu nassi sarihi akan wannan sai dai maganar hadisin da yazo da cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tatahurihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi so haka umumin cikin wannan hadisi zai kunshi dukkan wani abu mai daraja a yi shi da dama dukkan wani abin da yake da makasanciyar daraja sai a yi shi da hagu in aka dubi magana ta cewa fi sha'nihi kullihi cikin dukkanin al'amuransa yana son farawa da dama sauraka fitowa daga banɗaki babu shakka ya fi sharaf akan zama a cikin banɗaki shigarsa larura ce duk wanda ka ga ya shiga banɗaki larura ce ta kai shi amma ba wurin sha'awa a shiga bane shi yasa ga banɗaki an shiga ana ta buga mutum ka fito ka fito in ka ga ya daɗe ka fahimci larura ce ba ba wurin sha'awa a shiga ne a yi ta zama ba sai babu shiga zai yi ta bacci ba saboda haka fitowar shi ne samun abin nan saboda haka sai ya fara da dama babu wani ruwaya marfu'iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi khususin babin to amma dai ruwaya cewa ujibu hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam farawa da dama yana ba shi sha'awa a wajen tsarkinsa da wajen taje kansa da dukkan al'amuransa na'am الفصل الحادي والستون فصلنا 61 في الذكر عند إرادة الوضوء أم متن الله لوكتشن دا أكا زو الولا لوكتشن دا أكا ينفي الولا يتي ثبت في النساء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة حديث يا تبت أشكين سنن النساء دا غشيما أيكي صلى الله عليه وسلم تشيوا يا سن يهنس أشكين كتن يروى وقال يتي توضعوا بسم الله كي الولاد سنن الله وفي صحيح مسلم هكذا يازو أشكين صحيح مسلم عن جابر حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل a wani dogon hadisi da yake cikin sahih muslim wa fihi a cikin wannan hadisin yazo da cewa ya jabir annabi ya kirawo jabir dan abdullahi cewa ya jabir nadi bi wudu kai kira a kawo ruwan alwala kai kira wa a kawo ruwan alwala fa qultu jabir yace sai nace ala wudu ala wudu ala wudu a saurara a kawo ruwan alwala a saurara a kawo ruwan alwala a kawo ruwan alwala ko ana buƙatar ruwan alwala muna buƙatar ruwan alwala wafihi a cikin hadisin faqala sai yace khudh ya jabir to karbi wannan ruwan ya jabir fasubba alayya ka zuba min wa qul ka ce bismillah fasababtu alayhi sai na zuba masa wa qultu sai na ce bismillah faraitu alma'a yafuru min bayni asabi'i rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sai na ga ruwa yana tabbugowa daga tsakanin ɗan yatsun ma'aiki sallallahu alayhi wasallam وفي المسند اتكي مسند امام احمد والسنن للتفن سنن شي سنن الترمذي دا ابن ماجه من حديث سعيد بن زيد حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باب الولاء ga wanda bai ambaci sunan Allah akai ba وفي البخاري قال البخاري امام البخاري يتي هذا احسن شيء في هذا الباب wannan hadisi na Sa'id ibn Zaid shine mafi ingancin hadisi a cikin wannan babi kamar batun ambaton Allah lokacin alwala wa an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la wudu la salata liman la wudu ala babu salla ga wanda ba shi da alwala wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu kuma alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba رواه الامام احمد وابو داود امام احمد ده ابو داود سكرويتو شي وفي المسند اتكين مسند لامام احمد من حديث ابي سعيد الخدري ده حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه شي باب الولاء ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan babin kamar yadda kuka gani ya kawo shi domin yayi bayanin fadar bismillah lokacin da aka zo alwala ko ambaton sunan Allah lokacin da aka zo fara alwala ya kokari ya tattaro hadisai wadanda suke a cikin wannan babi da wadanda suka inganta da wadanda ake tababa akan ingancin su ya fara da hadisin Nasa'i sannan ya kawo hadisin Muslim sannan kuma ya kawo hadisin Sa'id ibn Zaid da na Abu Huraira da na Abu Sa'id al-Khudri hadisin Nasa'i hadisin Anas ne hadisin Anas ibn Malik wanda Imam Nasa'i da wadansa sun fitar da shi hadisin yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita da sahabbansa aka zo sallah sahabbansa suka bincika sai ba su samu ruwan alwala ba suka bincika ba su samu ruwan da za su yi alwala ba ma'ana ruwan da zai ishe su alwala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ha huna ba shin akwai wani ruwa a tare da mu koya yake akwai wataƙila ba za a rasa ruwan guzulin da na ruwan sha ba na guzuli a hannun wani sai aka ce eh akwai sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam Anas ya ce sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa hannunsa a cikin wannan akushi na ruwa sai naga ruwan yana abin da annabi ya sa hannu sai ya ce da mu tawadda'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah kowa a lokacin ya yi alwala kowa a lokacin ya yi alwala sun kai su wajen 70 a cikin abin da tambaye shi ku nawa ne ce mun kai 70 ga wannan hadisi a cikinsa akwai umarni da ambaton Allah lokacin da aka zo alwala tawadda'u bismillah yawanci malamai sun masa babi sun yi wani hadisi babi da cewa at-tasmiyatu 'ala al-wudu kamar Ibn Khuzaimah a cikin littafinsa ya yi masa babi da wannan cewa babu at-tasmiyatu 'ala al-wudu ya kawo shi a ƙarƙashin babu at-tasmiyatu 'ala al-wudu haka nan da yawa daga cikin malamai sun kawo shi a ƙarƙashin babu at-tasmiyatu 'ala al-wudu yin bismillah lokacin alwala Imam al-Bayhaqi a cikin as-sunan yake cewa wannan shine mafi ingancin abinda aka ruwaito na fadar bismillah wato dangane da fadar bismillah a lokacin fara alwala shine mafi ingancin abinda aka ruwaito za mu ga hadisin Jabir hadisi ne shi ma mai tsawo hadisi ne mai tsawo sosai a cikin Sahih Muslim da Jabir ya kawo shi shi ma a lokacin an yi tafiya an rasa ruwa aka zo inda buƙatar sallah ta aka zo sallah babu ruwa babu ma ruwan da za a sha shayar da dabbobi da ake tare da su shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo a samu ruwan alwala ruwan da zai ishi wani alwala a kawo aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zuba masa to da za a zuba masa ya ce kul bismillah ya ce wa Jabir ce bismillah yana zuba masa ya ce sai daga ruwan yana tabbowa a kanin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa daga cikin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-hissiya mu'jizozin da sahabbai suka gani da idansu faru suka gani akai a gaban su to shi ma anan akwai maganar ambaton Allah duk da cewa anan ba shi mai alwallan ne ya fadi bismillah ba mai zuba ruwan ne eh so amma dai Ibn Qayyim dai ya karkato shi ya kawo shi a wannan babu shi yasa hadisin sahihi ne amma kuma ba sarihi bane eh in ka kula shi annabi ba shine yace bismillah ya masa ce kul bismillah shi da zai zuba ba shi da yake alwalan ba sai ya kawo kuma hadisi guda uku akwai hadisin Sa'id ibn Zaid akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri dukkanin hadisan sun kunshi gabar da take nuna wajibcin bismillah lokacin abin la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba kafin mu je ga hadisin Sa'id ibn Zaid ya kamata mu yi magana akan hadisin hadisin farko hadisin Nasa'i shin ya inganta ko bai inganta ba mu yi magana akan ingancin sa ba sanadin sa zahirin sanadin sa inganci ne domin Ma'mar ibn Rashid shi ya rawaita hadisin daga Thabit da Qatada daga Anas wato Ma'mar ibn Rashid an Thabit wa Qatada an Anas wanda wannan isnadi ne wanda yake a zahirin sa ba shi da matsala kuma shi ya kadaita da ruwayar wannan hadisi da karin tawaddu bismillah hadisin ba babu shi akwai shi amma maganar cewa tawaddu bismillah bata zo ba sai a cikin wannan ruwayar Ma'mar an Thabit wa Qatada an Anas idan aka duba abin nan bincike na kalaila cewa akan ruwayar abinda za a gani Ma'mar shi kadai ne yazo da wannan lafazin na cewa tawaddu bismillah shi kadai yazo da lafazin amma ba shi kadai ya rawaita hadisin ba akwai wanda suka yi tarayya da shi wajen ruwayar hadisin akwai waɗanda suka yi tarayya da shi wajen ruwayar hadisin daga Thabit a cikin sahihai kamar a cikin sahihai akwai ruwayar Hammad ibn Zaid ya rawaita wannan hadisi daga Thabit daga Anas amma babu tawaddu bismillah ruwayar sa tana cikin sahihaini haka nan Hammad ibn Salama ya rawaita wannan hadisi daga Thabit an Anas babu wannan tawaddu bismillah ruwayar sa tana cikin Musnad Imam Ahmad haka nan Sulaiman ibn Mughira ya rawaita wannan hadisi shi ma daga Thabit an Anas babu wannan su uku din nan dukan su karbabu ne sun tarayya wajen ruwayar hadisin daga Thabit daga Anas amma babu gabar tawaddu bismillah wanda shine kuma mahallin shahi shine hujjar haka nan shi ma Qatada wanda shi ma Amr ya ruwaito ruwayar daga wajen sa tunda ya hada malaman sa biyu ne to shi ma Qatada akwai malamai uku dukkanin su kuma amintattu ne akwai Hammam ibn Yahya al-Auzi ruwayar sa tana cikin Musnad Imam Ahmad akwai Sa'id ibn Abi Aruba ruwayar sa tana cikin Bukhari da Muslim akwai Hisham ibn Abdullah ad-Dastawai ruwayar sa tana cikin Sahih Muslim dukkanin su sun rawaita hadisin daga Qatada daga Anas babu tawaddu bismillah haka nan akwai waɗanda suka rawaita hadisin bayan mutanen nan biyu bayan Qatada bayan Thabit akwai wasu mutanen da suka rawaita hadisin daga Anas akwai Ishaq ibn Abi Talha akwai Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil akwai Al-Hasan al-Basri ruwayar Ishaq ibn Abi Talha tana cikin Bukhari da Muslim ruwayar Humayd al-Tawil tana cikin Sahih al-Bukhari ruwayar Al-Hasan al-Basri an Anas tana cikin Sahih al-Bukhari dukkanin su ruwaito babu tawaddu bismillah shi yasa malami suka ce wannan ruwayar shadda ce an fahimta ko to wannan shine asalin bincike na kalaila cewa kafin ayi hukunci a minna sannan aka koma shi Ma'mar ibn Rashid amintaccen malami ne amma a ruwayarsa daga Qatada wasu malami sun ce dama yana da matsala a wajen ruwayarsa daga Qatada domin lokacin da ya ji hadisi daga Qatada yana karami lokacin sami'a wa ana suwa sagir yana karami saboda haka akwai abubuwan da bai kiyaye su ba haka nan ruwayar sa daga sabit kuma yayi ta yana karami saboda haka sai ya zanto bai kiyaye ruwayar sa sosai ba to sai aka samu kuma waɗannan manya duk sun saba in ko kula wannan ruwayar da wannan tawadda'u bismillah babu ita a cikin sahihain tare da cewa asalin hadisin akwai shi a cikin sahih al-bukhari da muslim amma babu wannan gabar tawadda'u bismillah shi yasa zaku ga imam ibn al-qayyim sai yace thabata fi an-nasa'i amma asalin hadisin akwai shi a cikin sahih al-bukhari da muslim ta hanyoyi daban-daban amma babu tawadda'u bismillah to haka shi yasa wasu suka ce wannan ruwayar bata kai labari ba wannan gabar tawadda'u bismillah da ita ce mahallu shahid amma hadisin Jabir wanda ya kawo an zuwa masa ya ce qul bismillah wannan kaga shi ba sarihi bane sahihi ne amma ba sarihi bane baya nuna cewa mai alwala ne zai bismillah wanda yake zuba ruwa kuma a wannan lokacin ana neman albarkar samun yawaitar ruwa saboda annabi ya ce zuba min ka ce bismillah ya ce bismillah sai ruwan ne ya dinga abin nan har kowa ya abin nan kaga shi sahihi ne ba sarihi ba waɗanda zai kawo nan gaba hadisin Sa'id ibn Zaid da hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Sa'id al-Khudri banda su akwai wasu ruwayoyin da yawa akwai ruwayar Anas ibn Malik akwai ruwayar Sahal ibn Sa'd akwai ruwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai ruwayar Ummu Sabra radiyallahu akwai ruwayar Sahal ibn Sa'd dukkanin su sun zo da la wudu liman lam yadhkur isma Allah sai dai menene tabbacin ruwayoyin na ga lokaci yayi dole mu hakura sai karatu insha Allah sai mu gana akan su